daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 19:31.49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Abin niyya mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lul FM da kuma niyya da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi da kuma shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Litinin 15 ga watan Afrilun shekarar 2019. Mahmud Lalo ne da Muhammad Hafiz Babullan muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 5 agogon Ghana, ɗayan dare a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya.
Ga dukkan alamu ana dabda bayyana tataccen rahoton kwamitin bincike na musamman na Robert Mueller. Magajin garin South Bend da ke jihar Indiana, Peter Buttigieg, ya zama na baya-bayan nan a jerin 'yan jam'iyyar Democrat da suka shiga fagen takarar shugaban kasa. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce baya tunanin mutanen Venezuela za su ci gaba da amincewa da tsarin mulkin Maduro zuwa wani lokaci mai tsaho.
To kanin labaran duniyan kenan. A Najeriya, bayan da bayanai ke nuni da cewa mafi akasarin masu garkuwa da mutane musamman a arewa maso yammacin kasar al'ummar Fulani ne. To ko yaya shugabannin suke kallon wannan lamari? To za a ji ƙarin bayani. Wannan matsala ta tsaro ta sa wata ƙungiyar farar hula a Najeriya ta kalubalanci gwamnatin tarayya da na jihohin kasar 36. Za kuma ku ji abin da ɗaya daga cikin iyayen 'yan matan Chibok da suka rage a hannun Boko Haram ke cewa shekaru 5 bayan sace 'ya'yansu. Sannan Hassan Fil Hashim Gumel zai shigo da shirin ciki da gaskiya. Amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Ga dukkan alamu ana dabda bayyana tataccen rahoton kwamitin bincike na musamman na Robert Mueller mai shafuka kusan 400 kan kazalan ɗanɗin da Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar Amurka na 2016. To amma tuni aka yi nesa da muhawarar kan shawarar da Mueller ya yanke. Hukumomi a Washington na kyautata zaton Attorney General William Barr zai fitar da rahoton yau Litinin ko kuma gobe Talata, wanda aka jima ana ɗokin ganin cikakken bayani da ke ciki na binciken da Mueller ya shafa watanni 22 yana yi a kan ko kwamitin yakin neman zaben Donald Trump ya haɗa kai da Rasha, da kuma ko Trump yayin da yake shugaban ƙasa ya yi karantsaye ga haƙƙin shari'a a ƙoƙarin da yake don dakatar da binciken. Sakatariyar yaɗa labaran White House Sarah Sanders ta faɗa wa gidan talabijin na Fox News jiya Lahadi game da rahoton cewa bana tunanin zai yi wata illa ga shugaba Trump. Gerald Nadler, shugaban kwamitin shari'a na majalisar wakilai, ya ce suna bincike kan zaben. Ya faɗa wa gidan talabijin na CNN jiya Lahadi cewa ya kamata ba ya saki cikakken rahoton da kuma abubuwan da aka kafa hujja da su ga kwamitin, to amma ba na jan ƙafa. Magajin garin South Bend da ke jihar Indiana, Peter Buttigieg, ya zama na baya-bayan nan a jerin 'yan jam'iyyar Democrat da suka shiga fagen takarar zaben shugaban ƙasa, wanda tuni ya cinkushe a hukumance da 'yan takara da ke sha'awar kada shugaba Donald Trump a zaben 2020. Ɗan shekaru 37 da haihuwa, wanda tuni a watan Janairu ya sanar cewa ya kafa kwamitin nazarin yiwuwar shigarsa takarar shugaban ƙasar, ya sanar da niyyarsa a hukumance a wani gangami da ya yi a South Bend jiya Lahadi. Na fahimci abin da nake yi a matsayin wanda ya fito daga tsakiyar yammacin Amurka kuma matashin gari. Gaba na gaɗi da shekaru 37, na fito don neman ofishi mafi girma a ƙasar, amma fa muna rayuwa ne a wani irin lokaci da alatilas muke yunkurowa, abin da ya faɗa wa taron magoya bayansa kenan. Butki, wanda ya samu digiri daga Jami'ar Harvard da ta Oxford, kuma tsohon soja da ya yi yaƙi a Afghanistan, ya tashi daga wanda ba a sani ba a cikin siyasar ƙasar, inda ya yi sama sosai a wata ƙuri'ar jin ra'ayi da aka yi kwanan nan, da ya zama na uku bayan tsohon mataimakin shugaban ƙasar Joe Biden, da kuma Sanata Bernie Sanders daga Vermont. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce baya tunanin mutanen Venezuela za su ci gaba da amincewa da tsarin mulkin Maduro zuwa wani lokaci mai tsaho. Pompeo ya faɗa wa jaridar Peru El Comercio jiya Lahadi cewa bala'in da lalacewar da Nicolas Maduro ya kawo da matsalolin jin kai da ya haddasa, inda ya gwammace shigo da 'yan Cuba da Rasha su yi katsalandan a cikin ƙasar, waɗanda abubuwa ne da ke lalata rayuwar matasan Venezuela. Pompeo yana rana ta ƙarshe a wata ziyara da yake ta ƙasashe hudu a kudancin Amurka, wanda harkokin tattalin arziki da kuma rikicin siyasar Venezuela na ɗaya daga cikin manyan batutuwa da suka fi jan hankali a tattaunawarsu a Chile, Peru, Paraguay da kuma Colombia. Labarun na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka daga birnin Washington DC. Ivanka Trump ta sauka a Addis Ababa, babban birnin kasar Habasha, don halartar taron shigar da mata cikin harkokin tattalin arziki da kuma samar musu da ayyukan yi. A jiya Lahadi, diyar shugaba Donald Trump din kuma babbar mai bashi shawara ta kai ziyara shagon gahawa da kuma masakar atamfa a Addis Ababa. Ta je domin ta karfafa wani shiri da zai lashe dala miliyan 50 da mahaifinta ya kafa a watan Fabrairu, wanda ake nufin karfafa aiki ga mata a kasashe masu tasowa. Kungiyar ta The Women Global Development and Prosperity Initiative, a takaice WGDP, ta ce tana fatan nan da shekarar 2025 su kai ga mata miliyan 50 ta hanyar aiki da Amurka da kuma abokanta. Ainihin waɗanda suka shirya zanga-zanga a Sudan sun yi kira da a miƙa mulki nan da nan ga gwamnatin farar hula, yayin da sojoji suka yi juyin mulki, inda suka hamɓarar da shugaba Umar al-Bashir a satin da ya gabata. Ƙungiyar ƙwararru a fannoni daban-daban ta mutanen Sudan, wacce ta jagoranci zanga-zangar, ta yi kira da a kafa gwamnatin farar hula, tare da kira a ci gaba da gudanar da zanga-zanga har sai an biya musu buƙatarsu. Yawaitar zanga-zangar a kan daɗaɗɗen shugaba al-Bashir ce ta janyo sojoji suka cire shi satin da ya gabata. An dai fara zanga-zangar ce a ranar 19 ga watan Disamba, inda masu zanga-zangar suke zargin gwamnatin al-Bashir da rashin iya gudanar da tattalin arziki, wanda hakan ya haifar da tashin kayan abinci da man fetur da kuma ƙarancin kuɗaɗen waje.
Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya, shugabannin al'ummar Fulani na ci gaba da nuna damuwarsu kan yadda ake samun ƙarin Fulani a harkar garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa, inda suka yi Allah wadai da wannan ɗabi'a da suka kwatanta a matsayin baƙar al'ada, kamar da za ku ji a wannan rahoto na Ibrahim Abdulaziz daga Yola.
Baya dai ga matsalar 'yan bindiga masu tada kayar baya na Boko Haram, yanzu haka wata matsalar tsaro da ke neman gagarin kundila a Najeriya ita ce ta satar mutane ana garkuwa da su domin neman kuɗin fansa. Wannan lamari ya fi kamari ne ma a jihar arewacin Najeriya, inda yanzu jama'a ke cikin fargaba da zaman daddar, kuma yanzu haka ma duniya aka soma zargin Fulani makiya da zama kan gaba kan wannan mummunan lamari, batun da ko shugabannin Fulani ke nuna damuwarsu. Dr. Aliu Tilde, da ke cikin shugabannin kungiyar fafutukar kare haƙƙin Fulani a Najeriya, wanda ko ya danganta lamarin da tauye haƙƙin makiya da sace musu shanu da ake yi, ya ce duk da haka su fa suna tadda Allah wadai da abubuwan da ke faruwa a yanzu.
Daga baya-bayan nan ana samun ƙaruwar Fulani a cikin harkar satar mutane, musamman wanda ake a arewa maso yamma. Amma kada mu mance cewa akwai sauran gurarai wanda ake sace-sacen nan, kuma yau kusan shekara 10 da fara wannan babban laifi a Najeriya, kuma har yanzu ana yi a waɗansu guraren ma har yana kamari ƙabilu suna satan nasu mutanen. Wanda ke faruwa a arewa ta yamma, kusan akasarin victims din wanda abin ya shafa aka yi musu za su dawo su ce Fulani ne suka musu. To, tabbas wannan abin yana bakantawa kowane dan arewa rai, ba ma ba Fulani ba, amma ya fi bakantawa Fulani kansu rai, saboda wannan bakar al'ada ba abu bace wacce ya kamata a ce an samu ba Fulatani.
Shi ma da ke gane haske ambassador Hassan Jikado, jakadan Najeriya a yankin Trinidad da Tobago, wanda makiyacin shugabannin Fulani a Najeriya, ya ce yunkuri ne wasu ke yi domin zubar da kimar gwamnatin Najeriya a idon duniya.
Ba a bar su ba, a kama su, a kulle su, dabbobin da suka dogaro da shi ga rayuwarsu an kwace, kuma daji suke, kuma mutanen sun zarce miliyan 20. Saboda haka ni a shawarata ina ba gwamnatin Najeriya da shugabanninmu, gwamnoni, a nemi sarakunanmu, a nemi dagatai, a nemi jaurabai da ardodi baki ɗayansu da masu anguwanni, a zauna da su kowace jiha, kowace karamar hukuma, kowace anguwa. An san mutane idan bako ya shigo an san shi, a kira mutanen na a zaunar da su, a nemi menene bukatun su.
Kawo yanzu tuni a wasu jihohi ma aka soma kafa dokar kisa ga wanda aka samu da hannu a garkuwa da mutane. To wai ko shin wannan doka ta dace da kasa irin Najeriya? Wannan ko ita ce tambayar da ne wa wani lawyer mai zaman kansa barista Sunday Joshua Gra.
Mun goyi baya, dole ne a kafa doka wanda zai sa duk wanda zai garkuwa da mutum, duk wanda zai fashi da makami, to lallalalle a hukunta shi hukuncin kisa ta wurin rataya. To banda wannan fa, hukumar yan sanda dole ne ita ma a karfafa ta, a tabbata waɗanda suke ake daukan su zama yan sanda, an dauki mutane ba shashashu ba.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To ire-iren waɗannan matsaloli na tsaro suka sa ƙungiyar Serap mai sa ido kan yadda ake sarrafa kuɗaɗen jama'a ta nemi shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da gwamnonin jihohin ƙasar 36 da su yi wa 'yan Najeriya bayanin abubuwan da suke yi da kuɗaɗen da ake warewa domin tsaro. Ƙungiyar ta nemi bayanin kuɗaɗen tsaron ne, waɗanda aka fi sani da security vote, a wata wasiƙa ta musamman da ta aika wa shugaban Muhammadu Buhari da gwamnonin. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Madina Zauda na ɗauke da ƙarin bayani.
Takardar wacce ke ɗauke da sa hannun mataimakin shugaban ƙungiyar Sarab Kolawole Oluwadare ta ce kashi 14 ƙaramin kashi na 2 na kundin tsarin mulkin ƙasa na cewa tsaron rayukan al'umma da dukiyoyinsu ta tahallaka ne kacokan akan gwamnati, kuma yanzu haka al'umma na fama da rashin tsaro na rayukansu da dukiyoyin nasu. Sarab ta ce dole ne a ɗauki matakin magance matsalar cikin sauri kafin lokacin kafa sabuwar gwamnati da ake shirin yi a ƙasar. Wannan mataki da Sarab ta ɗauka ya yi daidai, in ji tsohon muƙaddashin shugaban ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa Comrade Isa Tijjani.
Ya kamata shugaban ƙasa da gwamnonin nan farko su fito su yi mutane bayanin adadin kuɗaɗe da suke warewa da sunan tsaro, kuma me ake yi da shi, domin ba komai ne za a ce da mu wai ai harkar tsaro ba a bincikan kuɗin yanda aka kashe su. Akwai abubuwa na sirri wanda ba a bincika, amma akwai abubuwa na fili na zahiri wanda ta kamata mutane su san menene ake ciki. Wannan harkar tsaro ya ishi mutane, kana gidanka hankalinka a tashi, kana kan hanya hankalinka a tashi. Yau din nan da an ce da kai ka kama hanya daga Huntuwa zuwa Sokoto a cikin daddar kake.
To sai dai ga ministan wasanni da matasa barista Solomon Dalung ya ce gyara wannan al'amari fa sai an dangana da yi wa kundin tsarin mulkin ƙasa garan Bawul.
Wato security board tsarin mulki ne ta kawo, in akwai masallan wannan wuri cewa wannan kudin gwamna na da iko ya kashe adadin da ya gaddama, kuma ba wanda ya yi sai tambaye shi. Babu kuma wani gwamnan da ya taba ya fita na kalubalance gwamnoni, in akwai gwamna wanda zai fita ya ce ga nawa na kashe a wata a kan tsaro, to sai mu ce shi ne mutumin kirki. Babu abin da Buhari bai yi wa jihohi ba, amma ba su rama masa da kyakkyawan niyya ba.
A nasa kalaman, wani mai rajin yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya Yunus Zakari ya ce dole ne sai mahukunta sun sauya salon yaƙi da cin hanci da rashawa.
Idan ana so a yaƙi irin wannan annoba da take damunmu, a fito da matakan da zai sa kafin a yi ta a gane kuma a ɗauki matakan da ya kamata a tsare. Saboda haka wannan fito da kafar da zai kyale mutane su ba da bayanai shi ne zai sa mu gani idan za a yi gobara ka gano hayaki, to za ka ɗauki matakai cewa gobara ce za ta zo, ka ɗauki matakan da za ka iya taimaka.
Ƙungiyar Sarab dai ta ce za ta bi diddigi na gano yadda ake aiwatar da waɗannan kuɗaɗe da ake warewa duk wata domin tsaro. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Yayin da ake ci gaba da jimamin cika shekaru biyar da sace ‘yan matan Chibok a Najeriya, wakil misalar Shehu Ashaka ya zanta da ɗaya daga cikin iyayen ragowar ‘yan matan da har yanzu ba a kubutar ba, wato Madam Rebecca Samuel, wacce aka sace ‘yarta mai suna Sera, inda ya fara da tambayar ta yadda rayuwa ta kasance mata ya zuwa yanzu da bata ji ɗuriyar ‘yarta ba.
Gaskiya ba mu same shi da sauki ba, rayuwa yana da wuya.
Tsammanin cewa za a kwashe shekaru ɗaiɗai har biyar baki haɗu da ‘yarki ba?
Ko kaɗan, taɓa tsammanin haka ba, tunanin mu ba zai wuce kwana biyu uku, sati ɗaya, sati biyu ba. Amma gashi nan kaman da wasa yau har shekara biyar.
To kaman ta yaya kike tuna Sera?
In zan yi addu'a da dare karfe 12:00, ina tunawa da ita kowane lokaci a cikin addu'a.
Ganin cewa yanzu a ce tana sauraron ki, kaman wani irin sako zaki miƙa mata?
Sakon da ni zan iya miƙa mata shine su ci gaba da yin addu'a cikin zuciyarsu. Wata rana sai labarin in ba mutu ba, in ba ta mutu ba, Allah zai sake sada mu. Da yardan Allah za mu sake haɗu in ba mu mutu ba.
To a ce shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yana sauraron ki a yanzu, kaman akwai wani sako da kike so ki miƙa masa?
Ce ina roƙon shi a madadin dukan iyaye da ‘ya’yansu su ma ba su fita ba, ya sake kara ƙoƙari kamar yadda ya fitar da sauran ‘ya’yan. Mun roƙo muke yi domin bai da sauki a ce bayan waɗannan sun fita yau suna da shekara biyu, a ce har yanzu namu bai fita ba, sauran iyaye suna murna, mu kuma har yanzu muna cikin baƙin ciki, bai da sauki.
To idan kuma muka koma kaman ta ɓangaren waɗanda suke riƙe da waɗannan yara, akwai wani saƙo da kike so su ma ki miƙa musu?
Ni saƙon da zan iya ce musu shine muna roƙonsu don Allah don Annabi su yi haƙuri su sake mana ‘ya’yanmu, tunda su sun ce da gwamnati suke yi. Mu talakawa ba mu da komai, mu yi su haƙuri su dube mu, su ji tausayinmu don Allah don Annabi.
To akwai wasu rahotanni da dama da suke cewa tun bayan lokacin da aka sace waɗannan ‘ya’ya naku a saboda dalilin tunani, akwai iyaye da dama da suka rasa rayukansu. Ina gaskiyan wannan magana?
Ƙwarai da gaske akwai su. Iyaye da yawa kusan 20 mazan ce in ban karya ba.
Waɗanda suka rasu
rayukansu.
Sun kai mutum 20?
Sun kusa.
Madam Rebecca Samuel kenan, ɗaya daga cikin iyayen ‘yan matan Chibok a hirar da suka yi da Sale Shehu Ashaka. Tagogo a nan yankin birnin Washington da ke gundumar Columbia na cewa ƙarfe 1 dare ne da minti 18. Yanzu kuma ga Sarfi Lahashin Gumel da shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A yau za mu ci gaba da kawo korafin da wasu makiyaya biyu nan suka yi na zargin wani abokin mahaifinsa da ake kira Alhaji Nagandu da cin amanar mahaifinsa Alhaji Gambo mai kimanin shekaru 70. Inda idan masu sauraro na biye da mu a shirin da ya gabata, mun je da Dahir Dogo ya bayyana mana yadda Alhaji Nagandu ya haɗa kai da wasu ‘yan banga aka kama mahaifin nasa. Aka ci masa mutunci tare da yanke masa hukunci tamkar a kotu, har ma da karɓe masa shanu har 35 da wasu maƙudan kuɗaɗe. A makon da ya gabata dai mun tsaya a daidai wurin da Ɗahir Dogo yake bayyana mana yadda ƙanin Alhaji Nagandima ya kama ɗiyar Alhaji Gambo ya yi mata fyaɗe. Ga dai ci gaban tattaunawar.
Ya yi mata fyaɗe shi ne sai da mijinta da baban mijinta sai suka ɗauki magana suka kai masu ‘yan banga ɗin.
Wato ma'ana tana ma da aure.
Eh, tana da aure.
Kuma amma aka yi mata fyaɗe.
Aka yi mata fyaɗe. Shi ne aka kai masu waɗannan ‘yan bangan da suka zo suka kori shanu 36 suka ba Alhaji Nagandu, sai suka kai ƙaratan, sai su ‘yan bijilantin su ce ai suka ce ai su ba maganar su bace ba, maganar fyaɗe, maganar ‘yan sanda ne. Shi ne suka tura su wajen ‘yan sanda. Da suka tura su wajen ‘yan sanda aka ce shi ma babanmu dole sai ya tafi, tun da ɗiyarsu ce dole ta sa shi ma ya tafi. Yana zuwa sai aka tura su wata kotu wadda ba waccan kotu ba, wadda wadda aka kai shi aka yi rubuce-rubuce cewa ya yadda zai ba da shanu 36 sai aka yi shi kuma wata kotu aka canza wata kotu alƙalin ya kama shi suka hada baki da alƙalin da su alai na gandun sai aka kama shi aka daure shi aka sake tunda aka sake zuwa kuma aka kamo baban gida Bature dan Alhaji Gambo an ce Alhaji Gambo ne yake da laihimi yasa aka kamo Bature aka sake kamo Bature aka hada su dan shi aka daure bayan an daure su bayan kwana biyu ba shari'a ba komai alƙalin haka yace shi ma aje a koro sauran shanun da suka rige
ina zuwa sun ji sun kai ƙara an yi fyaɗe kuma ya zama an daure su bayan fyaɗin kuma kotu ce ta sa aka daure
amma ƴan sandan wurin sun yi bincike sun tabbatar da fyaɗin gaskiya ne domin har da bindiga na toka ya tare ta har ƴan sandan har sun yi kokarin sun bindigar ta zo hannunsu kuma sun tabbatar da hakan amma a haka shi Alai na Gandu da yake ya kulla sharri da mugunta a rayuwar shi haka kuma yaje ya zartar da maganan nan zuwa kotu aka sake kama shi Alhaji Gambo aka daure sannan ba shari'a ba komai aka ce kotun tace aje a koro shanu sauran shanu a zo a mika masu duwan bamu dai san inda suka mika shanun ba a haka da na samu labarin haka ni na tashi na je wajen Sale Bayari na yi mishi bayani
o Sale Bayari shugaban kungiyar Fulani ta gama Allah
ta gama Allah
shi ba yana zaune a jihar Plateau
yana zaune a jihar Plateau na je na mishi bayani shi ne ya yi yunkurin a kawo su kuma aka kawo su na Abuja
ba mu gane da lamarin ya kasance ba wani mataki shi ya dauka wato kuma sai kuka kai masa ƙara ka faɗa masa abin da ya faru daga nan me yayi
shi kuma daga nan sai ya rubuta ma shugaban ƴan sanda takarda
na ƙasa baki
daya na ƙasa baki daya to shine shi shugaban kuma ya ba ƴan sanda umurnin cewa su je su kamo su zo da su don abin bincike
wato su Alhaji Alhaji
da ƴan banga shine kuma duka aka je aka kamo su aka zo da su nan Abuja post CID ƴan sanda suka bincika suka tabbatar da abin da aka faɗa gaskiya ne babu ƙarya kuma babu sharrin da aka yi masa daga ciki sai suka buɗe shi Alhaji na gandun da ƴan bangan suka ce to su yanzu sun yadda da abin da suka aikata za su maida mu Alhaji Gambo shanun shi ga ni ga sauran mutane ga shi Alhaji Sale Bayari suka ce a ba su sati biyu za su lodo shanun nan su kawo su
shanun gaba ɗaya guda nawa ne suka bata
shanu 150 ne
aka cinye su haka
aka wato wannan hanyar sai suka ce to za su kawo shanu aka ba su sati biyu ran sati biyu na shika babu abin da suka yi sai suka dawo da lauya da suka dawo da lauya daga nan ya dinga yawo da hankalin mu sai a ce yau sati biyu mu zo basu zo ba sati uku wata daya a haka dai har dai kuma dai ƴan sandan dai su suka san dubarar da suka yi dai suka sake maido su suka dawo to daga wurin suka rike su da suka rike su aka kai su Kuje aka aje su kotu
a gidan yarin Kuje
aka aje su bayan aje su can a dama da shi wannan lauya da wani chairman nasu dai
Muhammadu
Gongola da shi da lauyan suka bi su dai can suka yi ta kokarin an san su to bayan sun je an ba da bailin su shine Sale Bayari ya nuna bai gamsu ba shine ya kira ofisin Kolo aka zo aka tura SAS ofisin SAS shugaban SAS
su ne ofishin Kolo
shi ne aka sake daukar su sai aka mai da su wurin aka shi ne aikin on ya kira ni na wurin na zo aka zo da su aka ce me ya faru dun nayi bayanin abin da aka yi can suka je aka karbo file case na abun nan na post CID aka zo suka tabbatar da bayanin da nayi haka yake shine suka ce to ya za a yi a samu shanun Alhaji Gambo suka ce to yanzu suna son a samu lokaci a tafi da su za su akwai shanun suna can wani gida suka bada ajiyarsu. Saboda haka suna son muje da Alhaji a ba mu shanu da su waɗannan yan sas din. Shine yan sas suka ce to suka sa mana rana mu zo ranan kafin ta zo da suka sa mana shine sai suka sake kira na suka ce in dawo. Akwai wata hanya mafi sauki shine sai na dawo. Da na dawo na same su sai suka ce wani dan majalisa ana ce mashi garba ya zo ya karbi belin su amma ya rubuta takarda cewa sati biyu zai kawo wannan shanu.
Wani dan majalisa ne wannan?
Ana to ni ya taba kira na ta waya bayan ya karbe su ya ce sunan shi garba shede. Abinda ya gaya mini da bakina da nashi.
Dan majalisar tarayya nan ne ko na jihar Taraba ne?
Eh to ina sa ran dai na tarayya ne. To shine sai suka ce ya rubuta takarda cewa sati biyu zai kawo waɗannan shanu amma a bashi belin waɗannan mutane. Shine aka bashi belin su. To yau muna shekara ɗaya da wata hudu
da faruwar al'amari
da karɓan belin su. Bai maido mana bai zo ya kawo waɗannan shanun ba bai kuma maido mana waɗannan barayin ba.
Idan Allah kai mako mai zuwa za mu ci gaba da kawo muku wani sabon shiri akan wannan batu tare kuma da neman duk mutanen da aka ambaci sunayensu don yi wa kowane bangare adalci. Yanzu a madadin Nasiru Adamele Kaya, ni Sarfil Hashin Gumar ke cewa mu kasance lafiya.
To yanzu kuma sai labarai a takaice.
Alamu ana dab da bayyana tataccen rahoton kwamitin bincike na musamman na Robert Mueller mai shafuka kusan 400 kan kaza London din da Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar Amurka na 2016. To amma tuni aka yi nesa da muhawarar kan shawarar da Mueller ya yanke. Hukumomi a Washington na kyautata zaton Attorney General William Barr zai fitar da rahoton yau Litinin ko kuma gobe Talata, wanda aka jima ana dokin gani cikakken bayani da ke ciki na binciken da Mueller ya shafa watanni 22 yana yi akan ko kwamitin yakin neman zaben Donald Trump ya haɗa kai da Rasha, da kuma ko Trump yayin da yake shugaban ƙasa ya yi karan tsaye ga haƙƙin shari'a a ƙoƙarin da yake don dakatar da binciken. Magajin garin South Bend da ke jihar Indiana, Peter Buttigieg, ya zama na baya-bayan nan a jerin 'yan jam'iyyar Democrat da suka shiga fagen takarar zaben shugaban ƙasa, wanda tuni ya cunkushe a hukumance da 'yan takara da ke sha'awar kada shugaba Donald Trump a zaben 2020. Dan shekaru 37 da haihuwa, wanda tuni a watan Janairu ya sanar cewa ya kafa kwamitin nazarin yiwuwar shigarsa takarar shugaban ƙasar, ya sanar da niyyarsa a hukumance a wani gangami da ya yi a South Bend jiya Lahadi. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce baya tunanin mutanen Venezuela za su ci gaba da amincewa da tsarin mulkin Maduro zuwa wani lokaci mai tsaho. Pompeo ya faɗa wa jaridar Peru El Comercio jiya Lahadi cewa bala'i da lalacewar da Nicolas Maduro ya kawo da matsalolin jin ƙai da ya haddasa, inda ya gwammace shigo da 'yan Cuba da Rasha su yi katsa London a cikin ƙasar.
Masu sauraro, da kamar kawo ƙarshen shirin namu na safe, sai kuma ɗan anjima da hantsi za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Amma kafin nan bari mu miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwan Murtala Bello Bayero, wanda Allah ya rasuwa a ranar Juma'a a unguwar Indabawa da ke jihar Kano, Najeriya, da fatan Allah ya ji kansa amin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatarwa da Chiyu Bahiru Diodine, sai kuma injiniyanmu Jimmy Cook, Mahmud Lalo ke cewa sai mun haɗu a shirin namu na hantsi idan Allah ya kai mu.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.